Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Niger ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lali a shirinmu na daren ranar Asabar 4 ga watan Yuni. Za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta kwato dimbin kudade da dukiyoyin jama'a daga hannun wasu manya.
In ka ɗebe kaɗan daga 'yan jam'iyyar gwamnati APC da suka dawo da irin waɗannan kuɗaɗen, tabbas yawancin kuɗaɗen sun fito ne daga 'yan babbar jam'iyyar adawa ta yanzu PDP.
Kuma kamar kowace ranar Asabar, muna tafa da shirin mu tattauna, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce rasuwar shahararren dan wasan damben kasar Muhammad Ali ta girgiza duniya matuƙa. A cewar Obama, lallai ba tantama babu kamar Muhammad Ali, kuma a lokacin da yake raye idan ka tambaye shi zai gaya maka haka da kansa. Kuma abin da ya sa yayi zarra ga sauran jama'a shine kowa yana bada shaida iri ɗaya a kansa. Obama ya ci gaba da cewa, kamar kowa, ni da mai ɗaki na Michelle muna alhinin rasuwar shi, amma kuma muna godiya ga Ubangiji da ya bamu damar sanin shi. Amma babban abu shine yadda zai yi tashin shi a lokacin wato zamanin mu. Dazun nan Ibrahim Kalmasi Garba ya tambayi manajin edita kuma editan wasanni na sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustafa Sokoto abubuwan da yasa Muhammad Ali yayi wa abokanan karawarsa zarra.
Wato Ali a lokacin bakin shi, wato bayan tsoro ba shakka.
Sai ya razana mutun kafin ya fara damba da shi.
Sai ya furgita ka. Ai galibin an dai ma kallo da surutun da yake cika su da shi a baki yake sa ya kada su ma saboda furgita. You know. So Muhammad Ali mutun ne da yake bakin sa ainihin da gaske. Shi yasa akwai fitattun ɗan damba irin su George Foreman da su Joe Frazier, wanda Joe Frazier da kasan doki yake. Amma rigimar Muhammad Ali ta sa suka yi dambe wajen kashi uku inaji da shi. Wannan ya kada wannan yi, wannan ya kada wancan gobe. Amma baki in an zo wurin magana da kyakka jirgin Frazier ya kuɗa baki ya ce kada.
To daga cikin 'yan dambe na yanzu na ƙasa da ƙasa, wa kake ganin ya tasamma kusan cimma matsayin da Muhammad Ali ya cimma?
Gaskiya Ibrahim babu. Gaskiya babu. Domin koda ka iya dambe, koda kana da ƙarfi, koda kana kada mutane, koda ka zama zakaran duniya, akwai kana da raguwa. Shi yasa haɗa ka da Muhammad Ali ba zai yiwu ba, saboda irin halayen da ya samu kansu cikin rayuwar shi. Mai yiwuwa ne ka samu nasarori da yawa. An samu mutane da yawa irin su Mike Tyson, wanda shi ma ka san an ce ya musulunta, shi ma na shahada da shi a masallaci a ƙarshen gaskiya na Washington. Irin Mike Tyson ka ga baƙin fata ne kamar Muhammad Ali, kuma ya yi suna, kuma shi ma zakaran damben duniya ne. Amma bai yi martaba irin ta Muhammad Ali ba, saboda shi an ɗauki wasu halaye na iskanci, an ɗora a
kanshi
na
jin daɗi
da neman mata da wani shashanci da iri. Ka ji wani abin da Muhammad Ali ya gagara, ba ka jin sunansa har sai
shashanci.
Ba ka jin har sunansa, an yi ta ƙoƙari a janyo shi a sa cikin harkar lalaci, babu da kyarkaci. Yanzu da ya mutu ya bar yaya guda tara ya bari, amma dukkansu gadibinsu an yi tsakar auratayya ne, sun yi auren mata take da dama. Yawwa, so da kyar kajin da wani wuri da ya shahar kenan. Shi yasa a ce ga wani ɗan dambe, yes, za a iya samun ɗan dambe wanda ke da kai ƙarfinsa ta jiki, ko ya kai tsawonsa, ko kuma shi ma baƙi ne, ko kuma amma ka samu shahara irin tasa, kuma ya zama karɓaɓɓe a duniya irin shi da kyar.
Aliyu Mustapha Sakwata kenan, manajin edita kuma editan wasanni na sashen Hausa na muryar Amurka. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kamar yadda aka ji. Hukumar lafiya ta duniya WHO na yin nazarin girman hadarin da gasar wasannin Olympics za ta haifar idan aka gudanar da ita kamar yadda aka tsara, duk da irin barazanar da ake ganin cutar Zika za ta yi ga 'yan wasa da masu kallo. Babbar daraktan hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya Dr. Margaret Chan ta ce ta sa kwamitin gaggawa da ke kula da cutar ta Zika ya auna haɗarin da za a iya fuskanta idan a gudanar da wannan gasa, lura da yawan jama'ar da za su ɗunguma zuwa Brazil a watan Agustan wannan shekara. An yi kiyasin cewa 'yan wasa 10,000 ne za su halarci gasar da kasashe 200, sannan akalla masu kallo rabin miliyan ne za su je kallon wannan gasa. Izuwa yanzu ba a saka ranar da kwamitin zai yi zama ba domin yin dubi kan wannan lamari. A wani rahoto da ta fitar a ranar Alhamis, hukumar ta WHO ta bayyana cewa cutar na ci gaba da yaduwa a duniya, kuma akwai bukatar a tashi tsaye domin an samu ɓullar cutar a kasashe 60, wanda hakan ya ninka adadin kasashen da aka samu a bara. Babbar jami'ar adawa ta UNITA, wato jam'iyyar adawa ta UNITA a Angola, ta yi Allah wadai da naɗin da shugaban ƙasar Jose Eduardo Santos ya yi wa 'yarsa Isabel dos Santos a matsayin sabon shugabar kamfanin man fetur ɗin ƙasar na Sonangol. Shugaban ya naɗa 'yarsa ne bayan da ya kori dukkanin mambobin kwamitin zartarwa na kamfanin a watan Afrilu. Isabel, wacce take ikirarin ta yi faɗi tashi wajen zama hamshakiyar mai kuɗi, ta kasance mace mafi arziki a nahiyar Afirka.
Labaran duniya fa aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
Gwamnatin Najeriya ta fitar da jimillar kuɗin da tace ta kwato daga almundanar jami'an gwamnatin da ta gabata tun hawa mulki a mayun bara zuwa cika shekara ɗaya kan mulki a mayun bana, wato watan jiya. Kuɗin dai babu sunayen waɗanda aka kwato ko karɓo kuɗin daga hannunsu, kuma sun haɗa da tsabar naira ne da kuɗaɗen manyan ƙasashen duniya. Sanarwar da ministan labaru ya fitar ta ce an kwato naira biliyan 78 da miliyan 325 da 354 da 631 da kobo 82, sai kuma dalar Amurka miliyan 185 da 19,584 da santi 61, sai fam ɗin Ingila miliyan 3,508 da 355 da sulallan fam 46, sai euro 11,250. Yan haɗa tsabar kuɗi da kadarorin da aka kwato sun kai naira biliyan 126 da 553 da 95 da kobo 43, sai kuma dala biliyan 9 da miliyan 90,243 da 920 da santi 15, sai fam miliyan 2,884 da 447 da sulallan fam 55, sai euro 303 da 999 da santi 17. Bayan nan ana jiran dawo da wasu kuɗin daga ƙetare da suka hada da dala miliyan 321 da 316 da 726 da santi 1, sai fam miliyan 6,900, sai euro 11,000 da 826 da santi 11. Sanarwar ta ce an samu kwato gonaki, gidajen da ba a kammala gina su ba, motoci da diloli daga bakin teku da adadin su ya kai 239. In ka ɗebe kaɗan daga 'yan jam'iyyar gwamnati APC da suka dawo da irin waɗannan kuɗaɗen, tabbas yawancin kuɗaɗen sun fito ne daga 'yan babbar jam'iyyar adawa ta yanzu PDP. Ga martanin tsohon mai bawa shugaba Jonathan shawari kan siyasa, Barista Ahmed Gulak.
Yanzu in ka tambayi ɗan jam'iyyar APC, kullum za su ce maka ai sun kama hanya, suna abubuwa, suna ayyuka, abinda suke yi daidai ne, kuma 'yan Najeriya suna jin daɗin haka. Kaga wannan ra'ayinsu. In ka tambaye mu 'yan jam'iyyar adawa kuma, za mu ce to sun yi shekara ɗaya ba mu ganta a ƙasa ba. Ina so su fara amfani da budget da suka yi fasin tukuna nan da wata uku zuwa wata shida, me suka kawo da wannan kasafin kuɗi. Fannin yaki da cin hanci, wannan administration suna iyakacin kokarinsu. Mutane suna ce is lopsided, wato SAN jam'iyyar PDP ne ake kamawa, musamman ga kuɗin campaign da sauransu.
Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Harilayo sanarwar na cewa an samu kaddarori da dama da suka hada da wanda hukumar ICPC ta karbo. Duk da cewa dai 'yan Najeriya sun yi marhabin lale da waɗannan makudan kuɗaɗe da gwamnatin ta ce ta karɓo a hannun tsaffin 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati, wasu masana tattalin arziki na ganin akwai buƙatar gwamnati ta himmatu ba kawai wajen kwato makudan kuɗaɗe daga hannun waɗanda ake zargin sun wawure ba, har ma da dukufa wajen gudanar da aiki gadan-gadan domin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar, kamar da Alhaji Kasumu Garba Kurfi, wani masanin tattalin arziki da saka jari, ya shaida min a hirar da na yi da shi.
Lallai duk waɗanda suka san sun yi wasa da kuɗaɗen gwamnati, to ba za a ƙyale su wuce ba. Amma dai abu mafi ma'ana shi ne gwamnati ta maida hankali wajen yaɗa duk kafofin da ake bi ana sata, domin daɗe su ya fi sauƙi da gano kudaden.
Yanzu dai a game da korafin da ƴan Najeriya ke yi na cewa ya kamata a bayyana sunayen waɗanda aka karbi waɗannan makudan kudade a hannunsu, wani masanin shari'a barista Sani Idris ya shaida min cewa gwamnati ba ta da ikon bayyana sunayen waɗanda ake zargi sai fa idan kotu ne ta same su da laifi bayan kammala shari'a, kuma bayyana sunayensu zai zama tamkar rigamalin masallaci ne. Babin Ejibrin, murya Amurka daga Lagos.
Sata ta koma da baro, amma in don a yi sata har Adamu kasa kowa ya karbi.
To wannan haka yake, sai kuma amana aikin gafara an saurari wakilanmu Nasir Adamu Alhikaya daga Abuja da kuma Babangida Jibrin daga Lagos kan kwato dimbin kudaden jama'a da gwamnatin Najeriya ta yi daga hannun wasu manyan barayin gwamnati kamar yadda aka yi bayani. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na matattauna. Kamar yadda aka saba, ga Alhikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya janye ziyarar aiki da ya shirya kaiwa yankin Ogoni da ke Niger Delta don tsabtace koguna daga malalar fetur. Mataimakin shi Oshiba Joe ya wakilce shi a ziyarar da aka ce dalilan tsaro ne ya sanya shugaban janyewa. Jawabin ranar demokuraɗiyya na shugaba Buhari ya gargaɗi tsagiran Avengers su giyayi hushin gwamnatinsa. Kazalika ya nuna damuwa da cewa jihohi 27 ba sa iya biyan albashi. Masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya cancanci wasu daga gwamnonin.
Buhari ne kadai yake zancen canji. Gwamnonin APC wanda ba sa canjin sun fi yawa. Ai kwanan nan mako a cikin kudaden da aka ba gwamnoni a jiya biya albashin nan, akwai gwamnan da aka yi zargin shi ya je ya karkatar da wannan kudin nan.
Tsohon shugaban kamfanin fetur na Najeriya Muhammad Barkindo ya zama babban sakataren OPEC. Sojan Najeriya daya ya rasa ransa a kwantan bauna da Boko Haram suka yi wa sojojin. Takaidai dakarun na Najeriya suka murkushe burbudin yan Boko Haram din. Sun gano bindigogi da magungunan karfin maza a wajen yan ta'adda. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, to yanzu za mu shiga zauranmu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga bakin daji sufurma jama'a daga Loto zuwa Loto a arewa maso yammacin Najeriya, musamman ma jihar Zamfara. Yau Nasiru zai dora ne daga inda Nasiru Gambo Malumfashi ke ci gaba da bayani.
Yau mutum zai iya tashi, zai iya kashe mutum ba tare da jin wani abu ba, zai iya shiga office ga kudin mutane waɗanda za a yi abu ya sace su. To duk waɗannan wasu ɗabi'u ne waɗanda muka ɗauka wanda ba namu ba. Misali, idan ka ɗauki shugabannin na baya can da suka wuce, me suke da shi? Sun gina ƙasar nan, sun mutu ba su da komai. Amma yau kansila zai yi kansila yau. Idan kansilan nan ya gama kansila bai da ko wata mota ƙware, ɗan uwan shi za su fara cewa wani bai da ƙashin arziki.
Sun haka ne abubuwan wani irin ƙashin arziki ne ka je ka kashe wani ka ɗauke dukiyarsa. Wannan ana ga ƙashin tsiya ne ko na iska ne irin wannan.
To ai abin da mafi yawan wasu mutane ba su sani ba, ba daidai ba ne ka dinga kai kanka inda Allah bai kai ka ba. To amma ba kowa ba ne ya san irin wannan tawakkalin. Wani ma in kana ɗan kwantar mai da hankali kana nusar da shi sauƙin al'amari a rayuwa, sai dinga cewa raba ni da wannan tawakkalin koda ɗin. Wanda shi a tunaninsa kawai dole yana ganin in ba ka yi kuɗi ba kai ka sawa kanka, in ma ka yi kuɗi kai ka so. Babu alfanu mutum ya tada hankalinsa ko ta halin ƙaƙa sai ya mallaki kaza, ko sai ya zama kaza, ko sai ya yi kaza, alhali matsayinsa da lokacinsa bai kai ba. Shi sa manyanmu kullum suna gaya mana a hikimance a dinga haƙuri da rayuwa, a ba a sannu. Idan ka ji manya suna cewa ba a sannu, to suna nufin kar ka yi gaggawa, domin gaggawa ba inda za ta kai ka sai da na sani. Da na sani kuma ɓangaren shedani ne.
Asiru, a kusa da ƙarshe ne ina ganin da ya kamata duk mutane gwamnati ta san da zaman su. Ina ga don katin zabe kawai ko zance wannan register da ake na lambobin waya. Duka akwai mutanen da har yanzu idan ka duba irin wayan nan mai nuna maka sunan mutum, sai ka ga wani kawai sunan wani gari ne ko sunan wata bishiya ce ko sunan hauka ne kawai aka rubuta. Kuma masu rijistar nan ne suka yi irin wannan. Ni ina ga ya kamata duk wani gari idan an zo an samu ko kansilan yankin ko zance mai anguwa, ya kamata duk wani mutum ya an san da zaman sa.
Ai kaga a da, wato shi yasa muna da masu ugunni, muna da gadde, muna da hakimai. kana kuma kowa bangaren gwamnati ma da ciyamomi da kansuri da sauransu. Idan ka zo a unguwa da ka ga bako a unguwar ku ka san shi, duk wanda ke unguwar ne kai shekara 10, shekara 15, shekara 20 an san shi, an san iyayen shi, an san kowa yake shi, ko haya yake wanda zai zo ya haya shi ma na an san shi. To amma yanzu kamar nake ga maka mun dauki wasu DBU waɗanda ba namu ba, ka zo na zo ba ma ruwan makaucinka ne zai zo wannan ya zo kusa da kai, sai ku shekara shekaru baka taba gaisa kusan ma waye ke makaucinka da kai ba. To shi yasa ga matsaloli sun ma al'umma yawa, sun ma ƙasa yawa, ko ina an kasa tunkara su.
Gaskiya ne a awal kamar yadda na san duk membobinku kuna da register su da hotunan su, sun samu ya kamata idan aka je gidan mai anguwa ko gidan hakimi a samu duk mutanen da suke yanki, akwai wata register duka, akwai sunan su, in ma wani ya rasu akwai labarin sa gaba
ɗaya. Kaga yanzu kamar misali ko daga haihuwa irin dan certificate of birth haka, kamar takardar haihuwa, zaka ga mafi yawan mutane ma ba su damu da su yi wa ƴaƴan su ba, sai yaro ya kai an kai shi makaranta sannan za a fara neman takardar haihuwa ko a fara neman wasu kaza saboda rashin adana irin waɗannan bayanan. Amma a ka'idance ya kamata a ce ana da kundin register na mazauna unguwa a ofishin mai unguwa, sannan kuma wanda ya tashi a sanya tashi, wanda ya zo ya shiga a sanya shiga. Kaga wannan zai taimaka a dinga samun bayani a cikin sauki daga yadda al'umma suke rayuwa. Sannan na biyu, kamar yadda ka faɗa dangane da tsari, ita kanta hukuma ina ganin bata cika ba da muhimmanci akan rijistan al'umma ba, domin bisan da ta matsa akan wani al'amari na rijistan al'umma, to zaka ga tana daukan sa da muhimmanci ko da zafi, sannan kuma zaka ga al'umma sun dauka. Yanzu idan aka ce za a ba da katin zabe ko za a yanki katin zabe kamar voter registration card, zaka ga yadda saboda muhimmancin sa ga ita gwamnati, zaka ga mutane har kwana suke a layi domin aje ai wannan register. Haka kuma a bangaren shi ma irin katin dan kasa din nan, amma sai kaga yara suna ta yin abubuwa wai sai mutum ya ce a ba dana bane, ko kuma da ya tsawatar din sai ayo kansa, yaran ma sai su zo su ci masa mutunci, iyayen kuma ba za su iya hanawa ba. Kaga in ka daka wa yaro tsawa sai ya shafa abin nan a fuskar sa ya zage ka, kuma in uban yazo ba abin da zai yi. To kaga kai kuma zaka ce to tunda yaran nan ya lalace bari in dauke kaina. To daga haka yaran nan tun yana ganin yafi karfin makwabta har yazo yafi karfin iyayensa, daga san da yafi karfin iyayensa kuma yazo ya nemi yafi karfin hukuma. To kaga dole a samu mataki na gaggawa da tabbatar da cewa ana samun cikakken bayanan al'umma a yankunan da suke. Tabbas ni na goyi bayan haka.
Wato da sun shi yasa fa wancan bayanin naka ya burge ni na neman tara bayani din, shi yasa na kawo ma wannan maganar ta neman duk wani mutum ya kamata an san shi. Ana ma da tambarin yatsunsa tunda a yi masu bincike, inda za su tsaya su yi bincike, in sun zo za su fara dubawa sai sun gano duk wanda ya kai hari ma za a iya bincikawa a san shi ne ya yi ko ba shi ba ne. Ana daga an duba yanayin inda ya taba ma za a gane.
Wato wannan kamar yadda ke magana bayanan sirri na tsaro na 'yan ƙasa, babu babban abu mai mahimmanci irin shi. Shi wannan cikakken bayanan sirri na ɗan ƙasa yana da mahimmancin da duk ko me ya yi kuma ko ina ya shiga, idan akwai shi wannan za a iya gano shi, za a cewa wane ne, ga shi, ga abin da tsawirin shi kaza, ga shi, ga shi, duk gaba daga ta danna ko za a yi za a samu duk abin da ake so game da wannan ɗan Najeriya ko game da wannan ɗan ƙasa za a same shi. The Voice of America,
VOA. Haka dai, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. To da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da zama daular Alkarazibi. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Rabaran Muhammadu Dan Amariya na majami'ar Ikwa a Bauchi da Malama Lubna Bintu Muktar a Kanan Dabo. Ga Rabaran Dan Amariya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wannan fili mai tarin albarka. Da wannan lokaci ina so mu dubi abin da Allah ya gaya mana daga cikin littafi mai tsarki a cikin Zabura ta 24 daga aya 1 da 2, inda Allah ya ce ƙasa ta Ubangiji ce da duniya da mazauna a cikinta, shine ya kafa ta bisa ruwaye da tekuna. Mai sauraro, don haka nace ni dan Najeriya ne, kai dan Najeriya ne, muna zaune a ƙasar da Allah ya ajiye mu, wato Najeriya. Haka kuma waɗansu suna zaune a wasu ƙasashe daban-daban, waɗannan duka Allah ne ya kafa su. To amma anan a Najeriya, yana cewa a matsayinmu na mutanen Najeriya, kafin mu ci gaba da komai, mu 'yan uwa masu bin Yesu Almasihu, muna taya 'yan uwanmu musulmi murnar kewayowar wata Ramadana, wato watan azumi. Muna addu'a Ubangiji Allah ya sa a yi azumi lafiya, a gama lafiya. Iyakar abin da zai kawo ta da zaune tsaye har da wannan ibada ba za ta tafi daidai ko kuma da kwanciyar rai ba, muna addu'a Allah ya yaye mana. Muna kuma addu'a Allah ya biya bukatunmu na dukkan abin da muke nema, muke roƙo a wannan wata na azumin wata Ramadana. Mai sauraro, wannan fatan alheri kenan ga 'yan uwanmu musulmi a nan ƙasar Najeriya da sauran ƙasashe da ke kewaye. Allah ya ajiye mu a cikin wannan ƙasa kabilu daban-daban. Allah kuma yana ƙaunar mu tare, sakamakon haka kada ka raina ma ɗan uwanka, ɗan adam halittacce wanda Allah ya halitta tare da kai, ɗan ƙasa wanda Allah ya ajiye a ƙasar, ko da nan Najeriya ne ko kuma ƙasashen makwabtan nan da na faɗi, ko ba dai kowace ƙasa ce a duniya, yadda Allah ya ajiye ka kafin mutunta wancan ɗan ƙasa da kai da shi dukkan ku abu guda ne. Ka girmama mai harshen, ka girmama harshen, ka girmama shi a matsayinsa na ɗan ƙasa, abin da ya dace kenan. Ka girmama kowane irin mutum, ya'ya kyauta ce daga Allah, don haka ka taimaka cikin inganta ya'yan waɗansu. Me zan faɗi a nan? Idan 'ya'yanka suna makaranta, sai kuma ga ɗan wani yana zaune a gida baya iya zuwa makaranta, me ya faru? Babu kuɗin makaranta, amma naka yana makaranta. To idan har akwai ragowar kuɗin da zaka taimaka ma wannan yaro, samu iyayen ka ce musu ga wannan kuɗi, ku je ku kai yaro makaranta ya yi karatu. Idan kuma rashin lafiya ne, ba kuɗin da za a je asibiti, alhali inda naka yaro ne, ɗanka ne ko ƴarka, za ka kai asibiti. Hakkinka ne ka ba da taimako. Fiye da wannan, matasa wani lokaci abin da za a yi haƙuri a yafe, matashi ya ce ban yarda ba, a je a yi wacce za a yi. A'a, kar a je a yi wacce za a yi. Maimakon haka, matasa ku ce Allah ya baka haƙuri. Ka gaya wa ɗan uwanka matashi haka, ware Allah ya baka haƙuri, Allah ya huci zuciyarka. Idan wani zai na so ya yi amfani da kai matashi, kai ku zo ku yi mun maganin wane. Ce a'a, ka je ka nemi wane din, ku sulhunta ku daidaita.
Ita ma Malama Lumna ta ce mafita ita ce imani da ɗa'a tsakanin manya da ƙanana.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci. Ina mana barka da saduwa a wannan wata mai albarka, wata na Ramadana. Allah ya sa mu ibada karɓaɓɓiya, kuma Allah ya sa mu ga farkon salafiya, mu ga ƙarshen salafiya. Allah ya ba mu dacewa, Allah ya karɓa azumin. Sannan sunana Lubna binti Mukhtar, wacce take a Hotoro, makaranta a Saida Khadija Tahfizul Qur'an. Ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya, musamman Najeriya ta Arewa, mai da jawo hankalin 'yan uwa gaba ɗaya akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa tamu mai albarka. Sanin kowa ne, kamar yadda muke a da, kakanninmu da kuma iyayenmu suna zaune lafiya a cikin ƙasa guda ɗaya. Da farko, idan muka ci siyasa, mun san cewa arariyar kalma ce daga kalmar Larabci, kuma mu Hausawa da muka Hausantar da ita sai aka birkita mata ma'ana, wanda wancan tana nuna ma'anar cewa zamantakewa da yanda ake gudanar da mulkin al'umma cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali. siyasar Najeriya da yadda 'yan Najeriya suka ɗauke ta ita ta haifar da ƙabilanci a tsakanin al'ummomin Najeriya, wanda shugabanninmu na baya da suka shuɗe su ba su yi haka ba, sun riƙe kowa daidai. Dan wannan ƙabila na iya zama a cikin wancan siyasa, dan wancan ma na iya zama, tare da cewa su ma akwai alamu irin NPC, NEPU da NCNC da aka yi, amma bai munana kama da na wannan zamanin ba. Haka nan manoma da makiyaya mun san cewa dan juma ne da dan jummai, kuma wannan sai da wannan zai ciyar da dabbobinsa, ko kuma shi ma wannan sai da wannan abin da ya noma zai ci gaba. Kowa da ya dogara da kowa. To amma sakamakon siyasa shi ma da ya shigo ciki, sai ya kasance su manoma ko 'yan wata ƙabila ne suna hamayya da makiyaya, wanda akasarin makiyaya Fulani ne. To sai wannan kiyayya da gaba ta shiga, kuma jagorori suna kallo burtalolin da manoma makiyaya suke kiwo, da kuma gurin da manoma su ma suke nomansu, kowa yana shiga hurumin ɗan uwansa, wanda wannan yake haifar da fitina da gagarumin tashin hankali da kashe-kashen juna, ta'annati da rasa dukiyoyin al'umma, wanda har yanzu shekara sama da 20 ana samun rikicin makiyaya da manoma, wanda kullum kuma in an zauna za a ce za a warware, amma warwarewar ta gagara ba dan komai ba, saboda ana sanya siyasa a ciki. Uwa uba zamantakewar al'umma, sai kaga fada da yanke-yanke, wanda wannan yanke-yanke ya kawo har ga ƙananan yara yanzu a makarantu irin namu, sai kaga ƙaramin yaro yana yawo da reza ko 'yar ƙaramar wuka haka, ko kuma dai wani abu makami dai, wanda in fada zai hada su da wani sai ya maka ya soki dan uwansa. Za ka ga ɗanka ya je makaranta, amma na ɗan uwanka yana hali, har in ta kama wani lokaci ma sai kai ne za ka samar da kayan maye ga ɗan uwan nan naka, ko kuma 'ya'yan 'yan uwanka da na al'umma da suke zaune tare, wanda duk wannan ya saba wa tarbiyya irin ta iyayenmu a da. Za ka ga mutum ɗaya ya ɗauki nauyin 'ya'yan al'ummar unguwarsu, abin da suka rasa na makaranta zai samar da shi. Wannan shi muka rasa a wannan ƙasa ta mu Najeriya ta Arewa, wanda komai yake da taɓarɓarewa. Mu komo baya ga tarbiyyar kawunanmu da ta 'ya'yanmu, alhakin da aka ɗora mana na ayyuka, mu yi ƙoƙari mu sauke, kuma game da Allah lafiya. Allah ya ba mu alkhairi, ya ba mu dacewa, ya ba mu zama lafiya, ya sa mu fahimci kurakuranmu, ya ba mu ikon yaya. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan makon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce rasuwar shahararren ɗan wasan damben ƙasar Muhammad Ali ta girgiza duniya matuƙa. A cewar Obama, lallai ba tantama babu kamar Muhammad Ali, kuma lokacin da yake raye idan ka tambaye shi zai gaya maka haka da kansa. Kuma abin da ya sa ya yi zarra ga sauran jama'a shi ne kowa yana ba da shaida irin da wato ɗaya a kan shi wannan shahararren ɗan dambe. Hukumar lafiya ta duniya da WHO na yin nazarin girman haɗarin da gasar wasannin Olympics za ta haifar idan aka gudanar da ita kamar yadda aka tsara, duk da irin barazanar da ake ganin cutar Zika za ta iya yi ga 'yan wasa da kuma masu kallo. Babbar daraktan hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya Dr. Margaret Chan ta ce ta sa kwamitin gaggawa da ke kula da cutar ta Zika ya auna haɗarin da za a iya fuskanta idan aka gudanar da gasar. Lura da yawan jama'ar da za su ɗunguma zuwa Brazil a watan Agustan wannan shekara. An yi kiyasin yawan 'yan wasa wato 10,000 ne za su halarci gasar da ƙasashe 200, sannan akalla masu kallo wato rabin miliyan ne za su je ƙasar ta Brazil. Zuwa yanzu ba a saka ranar da kwamitin zai yi zama ba domin yin dubi kan wannan lamari. Babbar jam'iyyar adawa ta UNITA a Angola ta yi Allah wadi da nadin da shugaban ƙasar Jose Eduardo dos Santos ya yi wa 'yarsa Isabel dos Santos a matsayin sabon shugaban kamfanin man fetur ɗin ƙasar na Sonangol.
To masu sauraronmu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma can da safi idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatarwa, da CD da kuma abokiyar aikin sa da suka hada mana sautin, da injiniyar mu Zainab Abdulrahman, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, huta lafiya, sai kuma gobe.